halittar samai da kasai da sabawa dare da rana dare ya zo rana ta zo wanda don waɗannan da koko ne da suke wannan isa wannan muna don wannan wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala a wata yau turai wato dare da rana ɗinnan ya fito ya zo hakika kamar yanda kare zai wuce wani abu duk yana gudu haka da zai su zai rana haka kuma rana suke bin da ya kowane bin dan uwan kisi a gudu shi ne zai zai hakika wannan kama wa dare da rana da kake zuwa duk wato kake bi ta kan kowa in Allah ya zo ya ba mutum dama yana jariri da zai zo rana ta zo wata ran wannan za su muri su yi farko kashi akwai abin izina a kan wannan sannan wannan tafiyar dare da rana su suke za ta sa abin da yake ba ta tsoro na karna ya ba ta tsoro sannan wannan tafiyar dare da rana su suke za ta sa abin da yake ba ta tsoro na karna ya ba ta tsoro sannan su suke mulki yake kafuwa daula ta kafa ta kakkara a duniya kuma zuwa da gobe sai za su nake daula ta shiga cikin kundin tarihi sai dai a faɗe ta wani malami ta da tsammanin an yi ta ba a malaki sai da ka ubangiji ke zuwa mana cikin halittar tambayar da kasai da sabawar dare da rana la ayatu li ulil albab akwai ayoyi ba ɗaurari ba amma ba da kowa ba da ma'abota hankali to annabi alaihi salatu wassalam sai ce wairu liman qara'a hadhihi al-ayata wa lam yatafakkar dan kai ko ya tabbata da wanda ya karanta wannan ayar kuma bai yi tunani ba sai wata aya ce take can in an karanta ta sai tunani idan ni ya ga ga hankalin ma cikin ku ya nuna mana bayan ya ce ulul albab sai ce sunne allazina yakuruna allaha qiyaman وقعودان وعلى جنوبهم ويتفكرون في فلك السماوات والأرض سنة عمّة الله أتوى أذونا أفن تبك كما سنة تناني أتشمها لك كميرة أسي أما هنا أبن ذات جاني هتما سوانا بذات جاني بسيكي غا هنيا ما سهنك لي ربنا ما خلقت هذا بائرة دو أبن يتدوني كاجاني وبتجاني با sayyidu ubangi baka halicci wannan abin da ba duk abin da zai ko baka fahimce shi yana da wata manufa da Allah ya yi ne wato ya mutsaye wannan abin kuma don ya tabbata akan wannan abu saboda ka subhana sarki ya tabbata a gare ka a ce kai wani abu ba manufa ko ne ne shi kuwa saboda haka wannan aya ko wannan ayoyi da annabi alaihi salatu wassalam ya ce don ya tabbata ga wanda ya karanta ta kuma bai yi tunani ba da shi ne muke so na ja hankalin mu akan tunanin wanda da shi ne za mu kai ga sanin kimar lokaci sai da ka duk mai hankali abinda ake so yi tunani a kai abubuwa ne guda biyar na ɗaya ayatul lahi munazzara ayoyin ubangiji waɗanda ya saukar ana so ka yi la'akari da su waɗanda yake ka yi da abubuwan da yake ka bari kai tunani akan abubuwan da yake ka yin kai tunani akan waɗanda yake ka bari sannan kuma su waɗannan abubuwa da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar akwai waɗanda ya shimfiɗa su ne domin tabbatar wata maslahar ka akwai kuma waɗanda ya shimfiɗa su domin ladabtar da kai da yi maka hukuma to don mai hankali ana so yi tunani akan waɗannan ayoyi na ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya saukar to wannan ayoyi na ubangiji waɗanda ya saukar idan ana so a yi tunani a kansu na farko shi ne mutum ya dubi Allah subhanahu wa ta'ala cewa kaumar lafiya halittar da zuwa da zuwa an kusa da ke ina jirgin wani karfin wata da ya ake zuwa alamma an tura alaihi shiga ya kan nuna sama اللهم جرجل الأرض من أتدانين اللهم جرجل كل ممجد اللهم رفع يدك عنه كفا ومن وطر تناني ومن أسوي أكام حركة الله سبحانه وتعالى نقل كو أولا في سورة الأكريب سيسيني الله مدوك في سيسي سيني أهل سمو سندر ونقل الله بلادا wannan tsagarwar in aka bar shi ya samu ɗan mintuna sai ya lalace lalacewa ne amma shi ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicce shi ya samar da kashi da tsoka da ƙargo da jini da jijiya da fata da gashi da ƙwaƙwalwa. Wannan ƙirga shi Allah ya yi wa hankali, wannan ƙirga shi Allah ya yi wa tunani, wannan ƙirga shi Allah ya dawo ji, wannan ƙirga shi Allah ya dawo gani, wannan ƙirga shi Allah ya dawo kurki. To wanda yi wa wannan al'amarin haka, yi wa ƙirga na mani haka, ka tabbata babu wanda ya san mutum banda shi, kuma ka tabbata shi ne ya fi kowa sanin maslahar ɗan adam, kuma ka tabbatar shi ne ya fi kowa sanin sharrin ɗan adam, kuma ya fi kowa sanin yadda za a yi maganin sharrin ɗan adam. Saboda haka wanda shi ne kallon da za ka yi dokokin Ubangiji. In yake idan mutum ya ci san kai a kashe shi, to ka tabbata ba wata maslaha, ba wata mafita, ba magani na sharrin ɗan adam banda wannan. In dai duniya na yin tare ka kawo mutane tare ka ba ta san mutum ba, sai su gaba da sharrinsa kuma ruwa idan uwansa. Saboda haka Allah ya ce sai mutum ya ce sa a kashe shi, wani ce yana ganin ba daidai ba ne kuskure yake, kuma mai hankali ba zai yi gare shi ba. Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ce in mutum ya sata ya yanke masa hannu, ya san sharrin ɗan adam, ya san maganin sharrinsa, ba abin da za ku yi ku kai da ɓanna a doron ƙasa sai kun yi wannan. Sai ce idan mutum ya zina bai taɓa aure ba, kuma ta bulala ba abin da zai maganin ɓanna banda wannan. In ya taɓa aure sai ce ku zuge kai shi, ba abin da zai maganin ɓanna banda wannan. Ke idan ya kashe ku kama shi ku kashe, ko ku kashe shi ku tsire, ko ku yanke masa hannu da ƙafa saɓani, ba abin da zai maganin sharrin ɗan adam banda wannan. To sun haka idan za a yi nazari da tunani a kan ayoyin Ubangiji irin waɗannan za a yi la'akari da su dangane da wato kare sharrin mutum, kuma abin da zai jawo ɗan adam maslaha, shi kuma sai mu ga Qur'ani yana ta kira a kan haɗa kai, haɗa kai, haɗa kai. Yana ce la tanazzaru fatanazzalu wa tadhhabu bihi, kar ku dafa rarraba. In kuka rarraba sai ku kai, sannan sai ku jini ku tafi, ba abin da za ku yi a duniya. To la'akari ne yasa Ubangiji yake cewa a haɗa kai. Shi wannan haɗin kai rayuwar duniya tun asalinta Ubangiji ya ce ya halicce mutum ya fi kabari a cikin wahala. Sai aka tambaye shi akwai wahala a ciki, ita ko wahala ita ce take buƙatar gayya? Idan ba wahala ba buƙatar gayya, tunda akwai wahala a rayuwar duniya to lallai akwai larura sai an yi gayya. In an yi gayya shi ne za a sauƙaƙa wahalar rayuwar duniya, ita ce za a ci gajiyar haɗuwa guri ɗaya, wannan ya samu albarkar wannan a lahira a je ana da bijili mai tarin yawa. Shi yasa Ubangiji ya nana shi a kan haɗa kai, kuma ya hana yi da mutum, ya hana zargi, ya hana yanke hukunci a kan wannan. Ya hana yadda da labarin fasiki ba tare da hujja ba, saboda idan an sake a kan wannan za a san ɓaraka ta mutane, da an san ɓaraka cikin al'amari ya lalace. Su da ka mutum in yi la'akari a kan ayoyin da Ubangiji ya saukar, ya yi la'akari a kan irin waɗannan. Sannan zai ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya matsa a kan cewa kada musulmi ya yadda ya aikata wani aiki ba tare da yana da dalili ba. Sai kira da ka ji kuma na ce la ta kafu ma laysa laka bihi ilmu, kakkaji abin da ba ka da ilimi a kai. Nan shi ma sauki ne ga hankalin ɗan adam, kar ya zama wawa ya dinga yanke hukunci daga baya, kuma ta bayyana abin da yanke ba daidai ba ne, ko kuma ya daɗe yana yin wani abu sai nisa ya samu shekaru sai ta bayyana wannan al'amarin ba daidai ba ne, sai ya sake dawowa daga farko. Karfin sake tafiya sai nisa ya gano ba daidai ba ne, zai ƙara rayuwarsa a waje, na ga zai karkata wani abu da ba ka yi masaniya a kansa. Kuma abin da ya kamata a ce musulmi ya zauna ya yi tunani ne a kansa. Sannan Ubangiji Subhanahu wa ta'ala za mu ga ba abin da ya yi gaba irin shauka, barka duk mutumin da ya shauka shi wani jikin sa ba, duk mutumin da ya shauka wani jikin sa ba. Ya faɗa, ya faɗa, ya faɗa, wace duk kirkin ka da duk aikin ka da in a tarafta da ya haɗa na amalu, da kana yin shauka aikin ka gaba ɗaya zai rugu. Nisa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya nace a kan wannan baya kan a haɗa shi da wani, shi ma abin yin la'akari ne sosai, domin Allah Subhanahu wa ta'ala shi ne kawai ya isa, shi ne ke da iko, kuma shi ne ke iya yin komai. Duk abin da ka sani in ba Allah ba, ba shi da wata kalma guda ɗaya, ita ce kun, shi kaɗai ne ya mallake ta. Idan ya ce kun, kun ne ke ya zama, ba abin da yake mashi samai, ba wanda yake taimaka masa a irin ayyukansa. Saboda haka shi kaɗai ya cancanci a bauta masa, shi kaɗai ya cancanci a bi shi, domin shi ne komai kuma shi ne kowa babu wanda yake mace shi duk wani abu da kake gani an ce na wato na Ubangiji ne ko yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza wannan ba na wato wato wannan abin da ake matawa Allah yake ba a cikin lauyi maqul da ake gani a cikin al'adu da ake fada mala'ikun nan da su alƙalami gaba daya ba mai taimakon Allah a cikin shi kadai yake aikin sa kowa ba wani kai kuma kowa ne sauran ke yake yi shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tunda yake bai taba haduwa da Jibril ba ba tare da ya ga Jibril yana makarkata ba tunda yake duk wanda Jibril yake masa zai ga Jibril ne ke yana kyama shi ke wannan ke tambaye shi Jibril ne ne ke tsoron Allah abin da ka sani tsoron ke yake kuma kai ne kai ne kai ka ba yana ce shafe ka ko duka ka cikin mutum da shi da ta karfan ka ko ba ne rige ce kanka ko saboda ka shi isa yake kada ka fuskura ka hada shi da wani ba wanda yake kama da shi ba wanda yake kusa da shi da ka dauko wani kace yayi gurin nasa to zai ya gaba shi yasa yake zama a ganin shi da kai an shirki da Allah yake ka hada shi da wani to zai ya gaba shi yasa yake kira ga mutanen duniya gaba daya yace wanda bai ga mara yawa to ke so ya mutu game da Allah lafiya Allah yake to ga shawara man kana yajudu ta aradin fal ya'mal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahad in kana so ka zo mutu a karwan da cikin al-muqarrabuna ko a tahawul yamini ko ce ga shawara to aiki ne da yi kar kuma ka yarda ka hada Allah da wani abu in dai ka wannan to za ka mutu lani lafiya game da Allah subhanahu wa ta'ala amma da ka saba wannan da kun yi sabon gama da kishin sa ka hutu to wannan kai ce ne cikin abin da ya kamata mutum ya dinga yin tunani akai duk ayoyin da Ubangiji ya saukar subhanahu wa ta'ala ai tara akan mutum su akwai da rayuwa mai tsarin yawa da mutum zai fita mutai nan nan dai magana akan Ubangiji subhanahu wa ta'ala na cewa alimu qa'imatul ayun kuma ku kuke tsoro ya san haɗin su irin da ni kuma ya san abin da kira da suke goyewa kace akwai dangantaka mai karfi tsakanin ido da zuciya kisa Ubangiji ya hada gani da kuma zuciya sai da shi abin da gani ita zuciya shi take dauka ta tantar ta shi ko ta tattauna shi a kashi har ta yanke hukunci a kansa dangantaka ce ita mai karfi ana so mutum ya dinga la'akari akan wannan misali zamu ga surati Shamsi Ubangiji ya rantsa ya rantsa ya rantsa ya rantsa da rubun karshen tsawon jawabinta yake kar aflaha man zakaha wa tarkaba man dakaha wanda ya karkace kanta ya rabu ta ya tira ta kama gaba go wanda kuma ya bari sai tsaka wannan yayi asara kaga anan wannan subhanahu wa ta'ala da yake kar aflaha dibul basharati wa qaba sidul basharati ba karan fata ya rabu ta da karfata yayi asara to ni zai fada ba wani ne bai ce kar aflaha aktharukum mala wa khaba aqallukum malan ba dan ce wanda yake da yawan dukiya ya rabu ta da wanda yake da karancin dukiya ya yi asara bai ce kar aflaha aqallukum umra wa khaba aktharukum umran ba dan ce wanda yake da tsawon a cikin ku ya rabu ta ba wanda yake da yawan kwana ya yi asara ba bai ce wanda yake da mulki a cikin ku ya rabu ta ba maran mulki ya yi asara ba duk ne wannan ba ko ta dawo guda sai ka tanda kowa yana da shi take zuciya wanda ya wanke ka ya tsira wanda ya gani sai kaka ya yi asara zuwa duniya a kan rayuwar shi gaba ta abin da aka yi ne wannan sannan ku wani sanu sala a cikin sura da iga ba kai ke da ku alguma guda ne kai sai ke kazzaba sanudu duka gawaha izin da aka a cikaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأثروها فدمدم عليهم ربهم دجن دجن فسواها ومن جهة سبحانه وتعالى يقول كذب الصمود جدا جواها صمود ياتي في كراك الطريقة ويقول ساقند من جون جون مثل الشيء ويقول ششجون بسكري فوسب ونسل إلي ومن بعد أن يجيه شيء أقول أكريء تسموان سورة da wani ne ya dauki samudawa ta dauki magana a kansu bai faɗi adawa ba bai faɗi kaumun nuhin ba bai faɗi kaumun tubba'in ba bai faɗi kaumun lo'in ba bai faɗi banu isra'ila ba ce sai yi kawai sai ya faɗi samudu aka ce mai yi hikima shi irin tunanin da ake so ka dinga yi a cikin ayoyin da ubangiji ya saukar abinda Ubangiji yake yana Allahu a'lam shine wato annuna wa mutane an tauna takwa saboda ne dan ayata da tsoro duk a al'ummar duniya dan da farancin laifi da yawa Allah ya shi yi kiran samudu ne kuke yi Ubangiji yake kada da Rasulullahi na kasallahi wasu kuya haka kan da mu fa ta ruha kaza ce guda ta aka ce ta kare ta ci gaba da shan ruwa tana cin abincin da karku ta bata sai kuka soke ta wannan soke wanda kike maka Allah ce dan kuma alaikum rabbuhum bidan bidin kasawa ubangiji yanda zaka yanda ake wanke ta kunya a cikin ta haka ina gari yi maka dai yace to kai hankali ma su karaman laifi ne muka ka balle ke rawa shi ne abin da yake so idan za ka karanta alqur'ani ka dinga ganin me yasa ubangiji yake kaza ne yasa yake kaza ne yasa yake kaza ba ka dole ne kike liwadi ba ba ka dole ne kike kaza mai kai mugu ba mai cutar jama'a a'a sabuwa ce kai suka ce dutse ya haife ta dutsen ya haifa aka ce ko kuma take ne kira kanko ta bata kike kashe ta kike na Allah yake dandama alaihi sabuwa duka dinin kasawa ya mai da su ne ba yake yi da su gaba kanan tsanya ta bi su kwai sannan sai ce kala ya kawo uku ba ba yin tsoron abin da zai biyo baya dan ba wanda yake son da yake dan ne kai haka kuma sai gida kwarkowa a iya mata wannan sannan akwai inda Ubangiji subhanahu wataala yake magana akan dan adam ko kuma insan ma akthar min ayy shay'in khalaqahu min da kake ne khalaqahu ki sai ka yi a ƙarshe har ki ta sunma amma ta ku fa aka bar ku sunma idza sha'a an sharahu wannan kalmar sunma idza sha'a an sharahu din ne hankali ya kamata ya akari da ita cewa ka saka kanka ruwa karkarwa Allah kika kai karkarwa Allah goma karkar jin kai ka dauka ka ita wani abu domin sai in ka mutu sai ya so zai tashi ka ko ne kai ko kudin ibada ce inda Allah ka shekara ce kake ko kana ibada in ka mutu sai ya tuge ka ce idan bai tashi ka ba wulatancin ka da kaskancin ka wato ya kai matsayin da ba wani makaluki da ya isa ya ce da Ubangiji kana wani rabu maganci a filin alkiyama ba wanda in aka manta da kai ba ma wanda yake tambayi ina kake ya kamata ka shafa kanka ruwa ka san baka isa komai ba to wannan a takeice abu na dai kenan dangane da tunani akan ayoyin da Ubangiji ke sauka na biyu kina tunani akan ayatul lahi al-mashhuda ayoyin Ubangiji wanda yake gani furu-furu domin Allah lokaci biyu yake da shi lokaci na ɗaya shine wanda yake saukar ake karanta al-maqru na biyu shine al-mashhuda wanda da ido ake ganin sa su ne kauni wannan halittun da baki daya abin duk da kake iya gani a kowace rana karatu ne zaka je kaga wani abin kin ne yake zaka ga shi iri na shi tsada a hada wannan yana shi wani kuma zaka san da shi a gefe yana tsugune a gurin wadansu formulation da ɗin san an ci a rage aka ne ko shi wannan da farin ciki zai fara sannan kuma zaka ga wani gidansa ga tumfuɗi iri ga gadaje iri ga gidan nan fankane ne wani kuma a kasuwa zai fara wani mota da zai shiga sai an bude kofa ya shiga ya zauna a rufe sannan wani ya ja wani ku kaya ya a dora masa kuma sai an canje shi ka ji dadi ya ce in sannan a ce Allah ya sauka Allah ya sauka kalafiya kuma wanda yake ake bude masa kofa ya shiga mota a rufe a ja ba abin da yiwa Allah ya yi masa wannan wancan da ake dora wa kaya sannan a ce da shi sauka kalafiya ba abin da yawa Allah da laifi ke yi masa wannan wancan da zai ci abinci iri wancan ne zai yi tsuguna sai an ci an rage a baki ba laifi yawa Allah ba haka yake ce na nuna sunna da na hum ma'isha ta hun hayati dunya wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'din daraja lokacin da ba'dahum ba'dan sukuriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un abin da kike gani da gaba da kake tsagari ya haga wani da sai ba ka tausayi bin isa komai ba sai wata rana ya banka sai ya ba shi dukkan abin da ya kamata ya ba shi sai wata isa ta kanta da inda yake da sai ran ya baka tsoro wata rana wanda yake baka tsoron sai kuma ran shi ya baka tsoro baka Ubangiji subhanahu wataala yake ai wanda kike faruwa yau da gobe ana so kai da aka yi da shi ina son da hankalin masu wani abu guda ɗaya da Allah subhanahu wataala ya yanke mana hanyoyi da shi wanda yake goma mai sani. Wato abin da yake tuta mana a yau, Ubangiji daman yana da abubuwan cikin kulli shay'in da ku ayatu tadullu ala annahu wahid. Da farko kafin mai magana kan ina son tambayoyi, shin alƙiyama da Allah subhanahu wataala ya shirya zai karshe ta, suna zai wa sakamako ne a cikinta? Mutane da aljanu ko ya ce kalakar mota wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, mutane da aljanu zaiwa idan dabbobi da ƙwari akwai wani sakamako da za su samu? An ce za a sa ta a wuta, an ce za a sa ta aljanna, ta ai ba. Shin an aiko musu manjani, manjani sun musu alƙawura, so aka aikowa mutum da aljan suke ko? To don haka wani ɗauko wani misalin abu guda ɗaya wanda za mu gane kuskuren da muke ciki a yau. Hawainiya, waɗansu ce wahainiya. To wahainiya ko hawainiya, shin a lahira tana da wani lada da Allah zai ba ta saka ta aljanna? Amma tana take haihuwa, tana take haihuwa. Kowa ya ce in ta ɗauki ciki mai yaki, namijin ne zai iya binne ta sai ta mutu, sannan ƴaƴan suke fitowa. Ta ci ta hari ke mace musulma da kafare suka ce kai ki hari ne, iyawarka take yin aikin da aka ba ta ba za a ba ta lada ba, ke ku an ce za a ba ki lada, dani suka dogara. Ka ga a ce ayatul lahil mashhuda tana yin ce mutum hanzai wahainiya, ba a taɓa samun hawa hanzai ciki haihuwa ba. Amma fa ba ta amfana da ƴaƴa, in dai kun samu ciki to kwanan ta ya kai, don me ka namijin zai yi? Shi ke nan ta gama ta musu ta rike sun da ɗan su fito, ko da za ka samu ruwan gatari ka ku binne gurin ta wannan ciki ruwan gatarin za ka fito. Irin wannan shi yake son mu hankali ya dinga la'akari ai la'akari, ya ita ba za a ba ta lada ba. In dai kun samu ciki ƙarshe rayuwar ku kenan, ke ta za ki haihu ki komai ki ƴaƴan ki su girma a ƙarshe su ɗau nauyin ki kuma kafare ku ce kai kai. Ita wata hana shirya za a ba ta komai ba, sai ta an shirya za a yi miki. Kuma Ubangiji zai ga tambaya hagguni 31 yana kaji ayi ala ira ji kuma ta kaji ba wadannan ilmomin Ubangiji kuke karyatawa. Annabi yake kun ga aljanu hakkin ki su suka ce la bi sayyidin min amma ita rabbana nukajib wa lakal hamd. Allah ba mu ima guda daya daga ilmomin da muke karyatawa, godiya ta tabbata gare ka kamar ta ce Allah ya dala wannan ni'imar ni'imar ki. Sula ta ayatul lahi da mashahuda, sannan sai kuma kai mu gidanci kai ma da kike cewa ɗayanka ɗaya biyu sun ishe ka, wai kana da buƙatar tarbiyya da za ka yi musu karfe kaza karfe kaza, za su ci abincin kaza ce kaza, to ya za ka yi da kuma ƴaƴan hawainiya su ya yi kare su, wa ya hana su je inda wata dabba za ta haɗiɗiye su, wa ya ba su abinci lokacin da suna ƙanana, wa ya kai su gurin da za su sha ruwa, wa ya kai su gurin kwana. Haka ba uwar haka suke fitowa marayunsu, kuma haka suke girma su ma har su kai ga nasu ƴaƴa. So da haka wanda iraya wanda yake ya tsara hawainiya ta haihu ta wannan hanyar, sai bayan ta mutu sannan ɗanta ya zo duniya, so in barki ki haihu ki samu ƴaƴa ki ji daɗi ki girma ki girma ki ɗauki nauyinki, inda ya so wani da ke irin hawainiya za ki dinga haihuwa ba yanda zai. Amma duk da haka an kasa gode mata, sannan kai ma inda ya kaddara yanda hawainiya ƴaƴanta za su dinga zuwa duniya, haka kai ma naka za su zo duniya, ba ka da hannu a ce ba ku rabu su ba, haka su ma za su zo. Tun haka wanda ya kare ƴaƴan hawainiya suka zo marayu suka girma suka balaga, a haka babu abin da ita ba ki kare ta, haka shi ma zai iya na kare naka ƴaƴa. Saboda haka abu na biyu kenan da ya kamata mai hankali ya dinga la'akari da shi a cikin harkar duniya. Sannan kada wanda yake yin abu idan ya janye maka wani gata sai kuma ya cike maka wani gurbi. Idan muka dubi ɗan kila, muka dubi ɗan tsako, za mu ga cewa matara ce sarkar rahamani min tafawiki. Ɗan kila ba ya iya cin abinci da kansa, ɗan tsako ko yau aka kyankyashe shi zai iya cin abinci da kansa. To tunda ya ba shi damar ya ci abinci da kansa shi ɗan tsako, sai ƙali ya janye masa taimakon uba, sai aka ga kara ba ruwansa da ƴan tsaki, sai ma zai dinga tsarkake su kuma ya tsarkake su. Kazar kaɗai ita ce take kula da ƴaƴanta, amma ita ce tattabara da yake na ta dan baya yake ci da kansa sai Allah ya sallada uwar da uban dukkan da yake cike muke shi da ubangiji ya dauko zakara ya sa shi kula da dan tsako kamar yanda kaza take kamar yanda tattabara yake kula da dan kila kuma tattabara ta kula da dan kila da sai a samu zuwa aikin Allah sai aka da yin yawa dan kila shi kun abinci da kansa sai ya dauko taimakon uba ya tsora mata shi kuma dan tsako da ke ba shi yake cin abinci da kansa sai taimake zai dinga masa taimakon uba shi da haka yake tafi da al'amuran sa kullum sannan za mu ga yanda yake in ka ga yanda wannan take kankasa jimina ita ma faratu in ta yi tsayi take take raba shi kashi ɗaya za ta kwanta kashi ɗaya kuma za ta bar shi daban kashi ɗaya kuma daban ran da take kankasa to wannan kashi ɗaya da ta binne shi za ta huda yaran ba za su iya cin abinci ba wannan za su dinga saka baki suna sha suna sha suna sha har zuwa lokacin da wannan zai kare in ya kare na fili kuma sai ka fasa in ta fasa ba mai sha shi kuma kwari da kudaje da za su dinga zuwa sha don kwan ruwan kwan haka ubangiji subhanahu wata'ala yake yin aikin sa wannan ke san binne hankali da dinga la'akari da waɗannan sannan ka dubi yanda agwagi suke in muka yi agwagwa hakan da ƴaƴanta za ka ga ƴaƴanta masu faɗin rauni ba sa bin ƙawarsu sai dai mu sai dai ƙawarsu ta yi su to karka yadda kai ma ka zama ɗan agwagwa to wanda yake so ya zage ka yi su da ke ɗan agwagwa ya gama da kai kowa da yayi rashin sa'a hakan kake sai da ka duk abin da yake gudanar nan da muke gani karatu sai dai kawai rashin da aka yi amma ana so mutum ya dinga duba sannan ka dubi dabbobin gida da na daji za ka ga dabbobin daji sun fi na gida zama tambara tambara sun fi su ƙarfi sun fi su wayo saboda ni sai su ba su da mataimaki sai wani ne ya ba shi cikakken ƙarfi da wayo shi ne abin da zai taimaka musu su kuma na gida da ya kawo musu wanda zai dinga musu kariya ya ba su abinci sai zai yi musu cikakken ƙarfi kuma zai yi musu wayo su da zai ba su wayo da ƙarfi kamar na dabbobin gida da sai su zama sun dabbobin daji da sai zama na sun haura dabbobin daji a gata saboda haka sai janye musu cikakken ƙarfi kuma janye musu wayo irin na dabbobin daji saka dabbar daji akwai ƙarfi akwai wayo ko gida ƙarfin ta bai kai na daji ya ba ta da wayon ta daji saboda ita dan adam shi ne yake kula da ita sai ta yake taimaka mata shi ma abin da aka yi ne da saboda haka akwai wani malami wanda yake cewa kamar yanda Allah ya yarda dabbar daji da ta gida to haka yake wa mutane ma yake dan kai la akari wanda duk ya tsaya yake wa kansa wani abu to Allah ya ta taimakon ta ya ta buɗa mata barkira da sauransu sai ku suna ta in ka auna kasashen turai da sauran kasashen da ban da turai ba ya ga suna da bambanci sai da sai tun yadda za su zuge don ɗauki tunani su binciko sai Allah yake ta buɗa musu suke ta ganewa wanda kuma suke yadda su zama nauyi a kansu sai Allah yake ta ƙara don kofar da basirar su sai dai wa'ancan mutum su ke amfani da shi kamar yadda dabbobin gida suke ta sun haka ubangiji subhanahu wa ta'ala don abin da yi la'akari ake yi da shi ta zama wani zai kamar dabbobin gida muke ba wanda muke yi wa kanmu sai rufi mana su da ka yan kai da an masa dubi irin duk binciken da ake kai sai ga sun yi sakula sun zuwa man alade man yanki sun zuwa man alade biskit an zuwa man alade maganin sha an zuwa man alade maganin shafawa an zuwa man alade sabulin wanka an yi wa man alade sabulin wan shafawa an yi wa man alade ya gani ba mai wa kanmu kuma Allah ne ya hana mu amana da alade tun da mun yi zama mun zama kallon alade sai ke yanda suke da dama da su wannan shi ne abin tunani na biyu da ɗan adam dangane da hannun tunanin da musulunci ke ba shi abu na uku da ake sa mutum ya tunani a kai shi ne ni'imomin Allah wanda ya yi masa wanda ba za su tsoro ba daga ciki in muka sani ne la'akari da waɗansu kaɗan ni la'akari da ruwa da turare ni'imar
duwa ni'imar kirkira da ni'imar ce, amma ni'imar da ta fi wannan ita ce kasancewar ruwa ya fi turare amfani, sannan kuma turare ya fi ruwa tsada, wanda a ƙa'ida ta hankali abinda ya fi amfani shi ya kamata ya fi tsada. To amma sai da ni'imar Allah don mu zauna lafiya mu huta, sai ya sallaka ruwa ya zama sauƙa ba shi da tsada, kuma ga shi ya fi turare amfani. Wannan abin lura ne da mai hankali. Sannan Ubangiji Subhanahu wa ta'ala sai ya saki iska, ba a siye ba a karɓar haya. Da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara za a karɓi iska a siya ko su karɓi haya, to da a kullum ta Allah, Allah ne san iya miliyoyin da za su mutu. Domin da kan siya wa ɗan adam goma, duba irin rahamar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da ba ta da iyaka, amma ta ce kulla wanki san da kuna sarra'ina rahamatu rabbi la amsaktu idan la amsaktu khashiyata al-infaq wa kana al-insanu kafura. Da dai ake tarkokin rahamar Allah gaba ɗaya biyun, wanda yake da duk halitta za ta haɗu gaba ɗaya, da mutum da aljanna sun ci da can fata mala'ika, da na farko da na ƙarshe su taru, kowa ya kirkiri burin sa iya abin da zai iya na burin da faɗa. Allah ya ba shi yake kamar ka je ka ɗauki allura ka tsoma a tekun, amma yake da Allah zai sallaka wannan a hannun ɗan adam da sai ya riƙe don baya kan ya bayar. Da ya bar iska a hannun ɗan adam, to da sai zai aiki mutuwa. Sai aka sai ya kace ta a birni da kauye, gida da daji ka shaƙe ta yanda ranka yake so, ba mai hana ta. Ko ba wanda ya san amfanin shakar numfashi sai wanda yake cutar asma. Wanda yake cutar asma ya san mene matsayin numfashi lokacin da ka tasar masa, ya ishe shaƙi numfashi ba. A lokacin da numfashin zai sauki, ba za a ɗauko dungudular duniya a ce ta kace a cikin da ita ne kota a baka numfashi ɗaya, wallahi sai ya baya. Amma kowa ya shaƙa numfashin sa yana gajiyajen sa yana ashare-asharen sa, in ba shi da kuɗi na zumfarar baki ba shi ba a ba shi kuɗi ba. Amma ga shi na da lafiya, wannan yana daga cikin ni'ima wadda mai hankali ya kamata la'akari da ita. Sannan sai ni'imar hankali wacce Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ba mutum, kuma ba wanda yake gane hankali ni'ima ne sai wanda Allah madaukin sarki ya sallaka masa wani mukusancin, wani mukusancin sai ya samu taɓin hankali. In mukusancin mutum ko da ko matarsa ko wani ɗan uwansa ko da ba yanda zai iya ci shi ya samu taɓin hankali, to annan mutum ke sanin kimar hankali. Domin kai da kake da hankalin ba ka isa kai bacci ba, ba ka kuma isa ka fita ka nemi abinci ba, ba ɗaya ne zaka kana kaucewa yana ɓata, ko kuma kana kaucewa ina wani aika-aika, ko kai ka take kai barci sai dai ka farka a kabari. To a ce saukin da iya kwakwalwa ka ce da shi wane ika za ije ibarka za ibari, ba ka nan ma ce ce wane ya hana ni ba karamin ni'ima ba shi. To irin ni'imomin da ya kamata mai hankali ya dinga la'akari a kansu kenan, ya tsaya da tsoro goshinsa a ƙasa, ya gode wa Allah wanda ya masa wannan baiwa. Sannan kai da asali ga wanda ya kirkiri wani abu wai shi gani, wanda da bai kirkiri ganin ba duk halitta gaba ɗaya ba ce ita ce hikima da za ta gane me ake kira gani, ban da yake gani ba. Shi ya kirkiri wani abu wai shi gani, kuma ya halitta waɗansu gaɓɓai wai su na gani, sannan kuma ya sa musu ganin, kuma ya sa abin da za a ganin, kuma ya sa ganin kuma ake iya ganin. Sai wanda yake iya gani ya kamata ya gode wa wanda ya kirkira gani. Sannan ya kirkira wani abu wai shi ji, kuma ya halitta gaɓar da za ta ji, kuma ya halitta abin da ya kamata a ji, sannan kuma ya saka wa gaɓar jin, kuma ake jin abin da ya kamata a ji. Wannan ya kamata mai hankali ya tunani a kansa. Sannan ya kirkira wani abu wai shi magana, sannan ya kirkira alat da ita za a yi maganar, kuma ya saka mata maganar ya faɗa abin da za a yi furkin da shi, ko abin da za a furta kuma ake iya magana. Sannan kuma ya halitta mace, ya halitta namiji, ya kuma sawa kowanne sha'awa wacce da ita ne irin kowa zai karu, za ka ga ɗan kanka in ka mutu abin da ka bari a baya shi kuma ya tsora. Saboda haka wannan shi ne abu na uku da mai hankali ya kamata ya dinga la'akari. Amma in ni'imar Allah aka ce za a faɗa, wato la ta gusuha ba za ta kididdigu ba tana da yawan da ba wanda yake kididdige shi sai dai shi wanda yake sannan abu na hudu wanda ya kamata mai hankali ya yi la'akari da shi sosai shi ne kansa ya duba ya ga afatin narki wa uyubuha laifukan kansa da ayyukan kansa da kuma ayyukan da suke cikin ayyukan mutum shi ya kamata kullum mu dinga tunani a kai domin su za su kai shi su baro in ba ka yi la'akari da su ba ka yi wa kanka misali ba aka je lokacin ne maka ba za ka fita ba sai ka yi kamata mai hankali ya bar jaki ya dinga dukan kai ba baya la'akari da kansa da ayyukan kansa sai ka la'akari da laifukan waɗansu har ta kai yau ne mun zama kamar kudari kuda yana da illa ta cewa idan ka shafa turare ba ruwansa da kai amma ba ka san ka shafa na jefa ba shi zai sanar da kai zai shiga fara binka to wannan haka muka zama yau idan ka shiga wayan daki ka keta wanka ka fito kuda ba zai bi ka ba amma da kurji guda ɗaya ya fashe a jikinka sai ya bi ka haka muka zama kullum kokari muke mu gano laifin ɗan uwan mu kullum amma za mu yi la'akari da nasa rai su da ka abin da ya kamata ne hankali tunani a kai shine aibin kansa shi ku ayyukan nan na kai suna da yawa tunda mun ga wannan ayar Allah ya rantsuwa kar Abraham man da ka hawa kar Kabe man da ka ha to abin da aka kace ku kowa da aka yi shi ne nan in ne zauna sai ya duba a dukkan tunanin sa ya dinga bincika yana bincika a cikin halayen sa ga wanne ne mara kyau kaga wani in kalli la'akari da shi sai dan ya samu kan zuwa kasuwa ne ni dai ga ina kun ga kowa zuwa kasuwa sai ka gyara baka da lafiya illa sai ka san karfi da ita domin ka dai ne da kai ko kuma ni sai in tashi daga kasuwa kowa in tashi a bakka sai kowa ta ga sanin daga baya ka tashi to kowa nan ka san kike da shi ka tabbatar kana da illa a gurin Allah wani kuma za ta tsara san girma ne da shi kuma sai la karfi da an yi ba ne da buka amma kuma ina so dan girma ma ne sai ka gyara wannan wani kuma san azuga ce wani kuma gudun zargi ne da shi wani kuma girman kai wani kuma za ka tsara kauye ne da shi wani kuma kwaɗayi ne da shi wani almabarzawanci ne da shi wani hasada ce da shi wani kuto ne da shi wani gani ƙarfi ne da shi wani kwallakar wani ne da shi kowa an yi nazarin kansa ya ba hankali zai gane yana da wata ɗabi'a ko ta ba ne kawai ko ita ake so ka kibin ki kullum kana san ka kana rayuwa kana ga mutum ne nake da shi mutum ne nake da shi to shi ma malami suke ce in kana so ka gane wannan mutum yawa kai kana aka yi da mutum yinka duk abin da yake faɗa naka kai kokari kai hankali da shi kana da wannan idan kana da wani mutum da ka tabbatar ba ya kaunar ka wannan wani abu ya ɓaci ya fito shi duk tsakanin ku guri ya ƙuri in yake da kai maƙaryaci to karka ce ba ka da ƙarya to ma gida Allah ya ba ka likita wanda ba ya almundana kwantitar ce ma ta nuna maka illarka kafin ka mutu wanda sai bayan mala'ikan ɗaukar rawa ɗauran ka sannan ka gane ka kai to shi ya gama ya nuna maka sai ka ce sanarwarin al'amuranka ka ga ina ƙarya suke fitowa sai ka nemi Allah ya raba ka da ita ka bari ko kuka yi abinci ko kuka yi mai saba alkawari to bai faɗa ba sai bai gama nazarin ka ya tabbatar kana da saba alkawari za a bin zai kafa hujjoji ka ga a hankali da ya magana ya ce annabi ne shi ke nan ku kokari ka duba in yake ba ka riƙe sirri da an magana da shi sai ka gunkufe sar shi ke nan ya hankali yi nazari a kanka ya gane kana da wannan illar karka ce ba ka da shi sai kokari ka gyara wata rana Imamu Shafi ya taɓa fitowa sai wani mutum ya gance shi makarikin banza makarikin motsi sai su ce na jin haka sai ɗaga hannu sai ce Allah ka fi kowa sani na abinda bawan Allah nan ya faɗa Allah in ka san ina da shi ni ban san ba Allah ka raba ni da shi in kuma Allah ta sa ba ni da shi shi kam na ya ce maka karka kama shi da shi haka ake so dan adam ne kai akai yana ta bincika dabi'u yana ganin nasa yana ta bincika dabi'u yana ganin nasa yana ta bincika dabi'u yana ganin nasa kira ka ba ka gala da rayukan wadansu ba in ka gala da wadansu to su ba ce kana mutuwa Allah bai tambaye ka rayuwa kowa ba ka ta kadai ne tambaye ka ita ce hannun jarin ka sai da ka ake so kai da akali da ayyukan ka kin aikin da nake ina sa ganda ko ka ayyuka na musuwa da jahilci nake ko ka kawai da ina yin ne kai kawai al'ada kawai dan kar a ce ba na yi sai mutum ke duba shin ina kokarin kwatanta abinda Allah yake so a cikin ayyuka na da abinda yake so mutum ya ta bincike kenan kullum muna tunani a rayuwarsa akan illolin kansa da kuma illolin ayyukan da yake yi wannan shine hanya ta hudu ta tunani to hanya ta biyar ita ce tunani akan alwaqtu lokaci wa wajibu wa wajibatu lokaci da abin da ya wajaba a cikin lokacin da kuma irin aikin da ya kamata a kowane lokaci ke an ce nan ne hankali yake shi sa ake ce al'arifu ibnu waqti in dai mutum ne kai a inda ake gane sanin sa da Allah sai shi ne sanin sa da kimar lokaci idan da isan Allah to lokaci ka zai ba shi kima